بهم الجليل ولا رضوان إلا على الظالمين.
الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان وتا عشرين دا تقص قوتا المحرم شكرا تدبو ديادة ريخدو دتلاتين دبير hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 1 ga watan 12 shekara ta 2013 alisafin turawa zamu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul janaiz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a cikin unguwar Kofar Nasarawa a cikin birnin Kano. Yau da yaddar Allah zamu tashi akan gabar magana ta biyar, fadin sama yajibu ala aqaribil mayyiti, abinda ya wajaba ya zama dole akan makusantan mamaci, abinda ya zama dole akan makusantan mamaci. Kuma wannan shine darasi na kusan 11 zance darasin da muke gabatarwa. Malam yace wa yajibu ala aqaribil mayyiti kina yablughuhum khabar wafatihi amrani, wajibi ne ga dangin mamaci yayin da labarin mutuwar dan uwansu ya zo musu su kula da al'amura guda biyu. Al-awwal as-sabr war-ridha bil qadari لقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، قال ولم تعرفه، فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له. واجبين قدين ممتشي كون قصد ممتشي سيحا قولي يا عند الله يجر بيسو دمتور تنقوانسو حقولي دولني أنا saboda Allah ya ce za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayar dukiya da tawayar rayuka da mutuwar ƴaƴa. Allah ya ce ayi bishara wa masu haƙuri, sune wanda idan masiba ta same su suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle waɗannan bayin Allah suna da yabo daga Ubangijinsu da jin kai daga Ubangijinsu, wa ulaika humul muhtadun, kuma waɗannan su ne shiryayyu. Ayar ta cikin suratul baqara aya ta 157 ko 155 zuwa 157. Allah ya nuna mana a cikin wannan aya za mu jarrabe ku da tsoro, firgici, tashin hankali da yunwa. Cikin abinda Allah zai jarraba halitta akwai yunwa. An yi lokacin da aka samu wasu a wasu ƙasashe, Allah ya jarrabe su da yunwa, ba ma da ba yanzu ma ya zamanto ganyen bishiya ɗanyen ganye suke bi suna katsewa suna ci. Wannan bishiyar bi gaddin nazar ana cinta ko ba a cinta, talauci, babu abinci, ga fari, ga ɗaukewar ruwan sama. Haka tawayar dukiya, kaga dukiya tana ta tauyewa ko ta hanyar gobara ko hasara ko rashin ciniki a kasuwa kamar yadda yanzu da yawa wannan wani abu ne da ya shafi duniya gabaki daya akwai karancin ciniki a kasuwannin duniya gabaki daya ballantana kuma kasuwanni daidaiku na sauran garuruka wasamarat da mutuwar yaya kamar yadda Imam Shawkani ya fassara a cikin Fathul Qadir as-samarat ana nufin mautul aulad an fassara as-samarat kamar ƴaƴan itace mana ana nufin an ari sunan ne ana nufin ƴaƴa da mutuwar ƴaƴa ƴaƴanka su mutu ko kaga yaro da yake daukan nauyin gida sai ya mutu ko wanda ake kyautata masa zaton idan yayi karatu ya gama ya zama wani zai taimaki gidan nan kafadarsa tana da fadi zai dauki nauyin iyali da iyayensa kawai sai Allah ya aika wani abu ko hadari ko wani abu gajeriyar rashin lafiya kawai sai ya mutu Allah ya ce to ayi bishara wa masu hakuri don waɗannan abubuwan sun same su in yunwa ta same ku yi hakuri idan tsoro ya same ku yi hakuri idan kuka samu talauci da rashin ciniki a kasuwa da mutuwar ƴaƴa ku yi hakuri ku zama tun masu hakuri masu hakurin nan su ne waɗanda idan masifa ta same su cewa suke inna amma manzala bai damu ba kawai sai tafiyarsa bai ce ni din ina matsayin manzon Allah ina matsayin Muhammadu ni za a zo a yi wa haka a garin nan mu za a yi wa haka bai faɗa haka ba sai tafiyarsa gida abu na gaba a wannan riwayar an nuna mana ashe kofar manzon Allah ma ko mai gadi ma babu ba mai kaki mai sarawa ba mai katon takalmi ba mai bindiga ba mai doguwar bulala babu darattin ta ce falon ta jir'in da hu bawabin a wata riwaya din an samu ana samun bawab din wani lokacin annabi yana sa bawab ko ba haka bane ba mai gadin kofa kamar yadda riwaya ta zo sahihi a wata ran annabi yana zaune a gida sai aka yi sallama yace aje a duba waye mai kula da kofar aka ce duba waye ana dubawa sai aka ga sayyidina Abubakar sai manzo Allah ya ce idan lahu ubashshiru bil janna yace ayi mai izini kuma kafin ya shigo ma a ce na ce da shi dan aljanna ne zalika fadlullahi yutihi man yasha a ce ya shigo manya da tawa kenan sai na Abubakar aina wani abun kurin ya kawo shi ce ya shigo kuma dan aljanna ne suna zaune suna tattaunawa ba a jima ba sai aka sake wata sallama sai annabi yace a duba waye kai kenan akwai bawab aka duba sai coincidence aka samu dacewa sai ga sayyidina Umar aka zo aka ce ya rasulullahi Umar ne a lokacin ba a ce sayyidina Umar ba a Umar a gaban annabi ne ayi Umar ne ayi sai Umar ce to a gaya masa idan lahu wa bashirhu bil janna shi ma a ce shigo kuma dan aljanna ne kamar manzon Allah ya san wasu za su zo suna la'anta Abubakar da Umar da Usman ya faɗi wannan hadisi masha Allahu gudunmawa da yaye rikici da sabani a tsakanin wannan al'umma dangane da la'antan waɗannan bayan Allah suna tattaunawa to da mu abokane ne yace dakaltu ana wa Abi Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar ko shawara a duniya annabi wanda yake fara yin shawara da su waɗannan dattawan guda biyu shaykhaini Abu Bakr da Umar su manzon Allah yake fara yin shawara da su kuma duk abin da suka hadu akai suka ce haka za a yi to annabi kuma baya tsallakewa saboda suna da daraja a idan annabi sai aka sake sallama Allah yana so ya yi wani abu ne aka ce a duba waye kuma har a duba ashe dan uwan nasu ne Usman dan Affan Zunnuraini sarkin manzon Allah ya aure ƴaƴan annabi guda biyu aka ce sayyidina Usman ne sai manzo Allah ya ce ku dakata sai tashi sai gyara zaman sa ya lullube jikin sa sai ya ce a ce da shi ya shigo idan lahu wa bashirhu bil janna ala balwan tusibu a ce da shi ya shigo dan aljanna ne amma akwai wata masifa da za ta same shi kafin ya mutu ana ga sayyidina Usman manzo Allah ya ce ka shigo kai dan aljanna ne amma akwai matsala akwai masifa da za ta same ka kafin ka mutu sai sayyidina Usman ya daga hannu ya haka ya ce wallahu almusta'an yace Allah nake neman taimakon sa ma'ana in masifar ta faru ina neman agajin Allah خلاص ka san me masifar wannan maktal Usman kenan kashe shi da aka zo har gida aka yi ka san gidan sa aka tsallaka aka hana shi fita jami'i kwanaki yana ji yana gani baya iya fita sallah sai Ali bin Abi Talib yake mutane neman shi wasu mutane suka taho daga Iraki daga Masar daga ina ne suka yi gayya aka taho aka ce sai an kashe Usman yace me ne muku suka ce ba ma san ka ba ma san mulkin ka saboda kana zalunci kana nuna bambanci kana kaza kana irin dai yanda abin nan makiya za su fada yace ba ku san cewa manzon Allah ya mun albishirin aljanna kafin na bar duniya ba suka ce mun sani amma sai mun kashe ka yace ba ku san cewa wata rana manzon Allah yana cewa man yashri bir ruma falahul janna ba wai zai je sai rijiyar ruma sarijiya da yahudawa suka nanake suka rike suka hana musulmi saka in musulmi ne ɗiba ruwa a hana shi manzo Allah ce wa zai hutar da mu da wannan wulakanci ya sai rijiyar nan daga hannun yahudawa ta dawo hannun musulmi duk wanda ya wannan dan aljanna sai na wasu mai yaje ya ce a faɗi kudin ta nawa ne ya lale kudin ya biya kuma annabi ya ce kana da gidan aljanna yace ba ku san cewa manzo Allah ya ce man jahaza jaysal usra falahu aljanna ba za a je yakin tabuka manzo Allah ce duk wanda ya bamu kudi ya bada agaji aka shirye rundunar yaki aka kawo ababan hawa aka taimaki mujahiduna aka zo aka tafi dan aljanna ne yace ni ne wannan aikin ba ku sani ba suka ce mun sani sai mun kashe ka yace ba ku san cewa ni ne annabi yace mala'iku ma kunya ta suke ji ba suka ce mun sani amma sai mun kashe ka fitina kenan malam wannan ita ce farkon fitina da ta fara faruwa a cikin musulunci kashe sayyidina Usman daga kashe shi ne aka karye kofar daga nan fitintunu suka yi ta shigowa ila qiyami sa'a har zuwa ranar tashi alkiyama kuma ba a daina ba to haka suka zo suka tarar da shi a cikin gidansa yana karatun alkurani kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa a cikin sirar alamin nubala yana cikin karatun alkurani wani ya same shi da ƙarfi ya soka masa a kunnensa a nan da ya soka mai a kunne sai da ƙarfin ya fito ta dama sannan wani kuma ya bi shi da sara suka danne shi suka yanka shi yankan rago aka yi sai na wasu barna fa ta'addanci kashe mutane fa ba yau aka fara yi ba aina haka aka yanke shi talas matar sana'ila ta miƙo hannu za ta kare takobi da za a sare shi suka gutsure hannun haka suka yanke shi jini ya ta zuba Imam Zahabi ya kawo riwaya a cikin siyar cewa ya yi mafarki a wannan dare cewa ga shi ya ga manzon Allah da Abubakar da Umar suna shan ruwa a gidan aljanna sun yi azumi suna ce da shi Usman ka zo mu sha ruwa suka kashe shi shi kenan suka tafi su kalas shi kenan Ali bin Abi Talib ya dauki mulki aka dauki rigarsa da aka kashe sayyidina Usman da jinin da hannun matar shi Na'ila aka kai aika wa Muawiya a Sham kace gashi ya fashe da kuka ya hau munbari ya tara dattawan kasar Sham gabaki daya da al'umma ya dora wannan jele-jelen hannun matar ya rataya shi a munbari da rigar da aka yanka sai na wasu man da jinin ya rataya a munbari ya zo kama hudu ba kuce ga abin da aka yi mana a Madina an kashe sarkin manzon Allah an kashe halifa annabi a lokacin kuma sayyidina Ali ibn Abi Talib ya hau mulki ya turo cewa a gaya wa Muawiya ibn Abi Sufyan ya je yayi masa mubaya'a ba shi kuma Muawiya yace bazan yi maka mubaya'a ba ya Ali sai ka kama mutanen da suka kashe sayyidina Usman ka dau fansa akan su kaga inda rikici a addini ya fara faruwa Ali ibn Abi Talib shi kuma yace shi kuma bazan fara mulki na yanzu kuma da kashe mutane ba wannan shine dalilin sababin fara yaki tsakanin Muawiya da Ali ibn Abi Talib kaga musibar ko to haka take tajaddaduwa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wancan sai wannan shi sa din rikici yana da sauki amma in rikicin addini ne bai da kyau rikici na addini din rikicin da yake akwai zil na addini a ciki to akwai matsala a lokacin da wannan abun ya faru Aisha yar gidan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anha tana nan take cewa wa annabi ya rasulullah lokacin da babana zai shigo baka gyara zaman ka ba lokacin da baban Hafsa zai shigo Umar baka yi komai ba amma lokacin da aka ce sirkinka Sayyidina Usman zai shigo sai aka ga ka tashi ka gyara zama ka ce kaza me yasa haka kaga kishi na mata ko sai ce ya Aisha kaifa la astahi mimman tastahi minhu almalaika yaya bazan ji kunyar mutumin da mala'iku ma kunyarsa suke ji ba Usman fa mala Usman sayyidina Usman sahibul Qur'an mala'ikun Allah ma kunyarsa suke ji yace yaya bazan ji kunyarsa ba shi yasa nake jin kunyar shi akwai daraja akwai kima Nabi ya bashi yayansa guda biyu da Ruqayya da Zainab Ruqayya ta rasu a lokacin yakin Badar shine dalilin da yasa bai je yakin Badar ba zai je Annabi yace ka tsaya kai jinyar iyalinka to shine makiya Allah masu zagin sahabbai suke cewa ai bai je yakin Badar ba dubu falalan Badar amma Usman kin zuwa yi kaga rashin ilimi rashin karatu da batar da jahilai amma me ya hana Usman zuwa Badar Annabi ne ya bashi izini yace zauna kai jinyar ne iyalinka kuma ana Badar din ta rasu ana yakin Badar din ta rasu Annabi ya da kara masa wata a duk duniya shine mutum guda ɗaya da ya taba auren ƴaƴan annabin Allah mata ƴaƴa biyu duk duniya sayyidina Usman ne shine dalilin da ake ce da shi zunnuraini ai ba wanda yake daukan zunnuraini sai wanda yake ya hada haske biyu ya aure ƴaƴan annabin Allah kwaya biyu ba taba yi ba an rufe kofar kuma muna neman Allah ya mana afuwa ya kuma ba mu hakuri ya ba mu juriya as-sabru ala wafatil awladi lahu ajrun adhim jama'a mutuwa akan hakuri akan mutuwar yaya yana da lada mai girma wa qad jaa fi dhalika ahadithu kaseeratun adhkuru ba'daha mala yace akwai hadisi masu tarin yawa zan ambata muku wani bangare a ciki hadisan da suke magana akan muhimmancin yin hakuri akan mutuwar yaya awwalan manzo Allah yana cewa la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatun min alwaladi fatamassahu an-nar illa tahillat alqasami babu wani daga cikin musulmi da yayansa guda uku za su mutu matukar yayanka uku suka mutu to wuta dai ba za ta shafe ka ba sai dai dan warwarar rantsuwa da Allah yace a cikin alqurani wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya ce babu wani a cikin ku kowane mutum illa waliduha sai ya shiga jahannama ya bi ta kanta ya wuce wasu ka ce waliduha din nan ba ana nufin shiga bane ba wala zaka dan wato cewa ta gefanta ne ka wuce ba ana nufin wato shiga ba murur ne da tajawuz to Allah ya ce babu wani wanda ba zai babu wani a cikin ku sai ya bi ta gadar jahannama an dora shi akan siradi ya shude ya wuce a kafan siradin nan wutar jahannama wasu kuma suka ce shiga ne sosai kamar da Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud kaga fa auradahumun nar fa adkhalahumun nar kenan alwurud kuna bi ma'anar dukul kenan sai sun shiga da can da yace antum laha waridun ay antum laha dakhilun kowa sai ya shiga ya wuce sai dai iya yawan aikin ka iya yawan ibadan ka iya yanda zaka tsira kuma kaga Allah ya ce wani daga cikin ku in yazo zai wuce ta sirati kamar kyaftawar ido wani kamar walqiya falalau ya wuce wani kamar ka bude ido ka rufe ya wuce wani zai wuce da gudu wani zai wuce da dan fofoti haka cicuka sassarfa wani kuma zai tafi tafiya iya karfin ibadarka iya karfin imaninka iya saurinka wani kuma annabi ya ce da rarrafe aina kafin ya kada san hannun da ya yayyanke gaba da ta yayyanke da kaifin siradi wani kuma zai ta tafiya zai tafiya sai ya je rabi sai ya fada kura wani kuma dama yana hawa ma dirawa kurin zai ba komai dama shan fera ne empty ne ba komai ba a duniya an tsaya kurin ana shanshanci Allah kiyaye mu malam wato muna da babbar tafiya fa a gaban mu wallahi malam wato wadannan abubuwan ban san ya zan ce ba suna da ban tashin hankali da damuwa wani ya ce wai a karamin kallon wannan wa'azin naku a kamar jira'in na kullum magana mutuwa mala wallahi mu muna ganin wannan abu bala in kashe mana jiki yake gaba dai sai mu rasa to in an je can an dan ji labarin duniya nan kuma sai a zo a tunna lahira ko ba haka bane ba saboda da wannan din ne zamu gyara wallahi muna da aiki a gaban mu wallahi wai yanzu ka ji akwai wata tafiyar da za a zo kanta za a tsare shi ko a dora mutane a layi sai an ketare ta jahannama ana wucewa ana tafiya ana wucewa ana tafiya me zai wutar da kai aqidarka imaninka ibadarka aikinka wallahi tallahi a ranar babu wani wanda zai zo da babbar riga wai an ce wai ai in an zo akwai wanda zai zo da babbar riga nan tana dauke da aljihu wai 70,000 wai kowane aljihu yana daukan mutum 70,000 sau 70,000 zai zo ya lodi yanda ka san ana lodi tifa ko trela ya lodi ya dauka wai sai ya je aljanna wai kaka da babbar riga wai izazzuke ta in banda ma kai an rena maka hankali kuma an dauka kai shawara gine ko me ake cewa ga ka baho ne ko maho ne ko waye ne kai ba a ina ka samu babbar rigar a ina ka samu babbar rigar wanda kowa da kowa hatta annabawa da manzannin Allah kowa tsirara zai ji ba riga ba wando haka na Aisha take cewa manzon Allah ya rasulullahi tsirara take zai ta kallon mutane yace ke a wannan ranar waye yake tunanin ma ya ga al'auran wani amma kai ne yake gaka kanan an zo an ce maka wai malamin ka wai zai zo wai da babbar riga wai ka je kai ji tsiyar da gada ba ai ne kana tare da shi za a yi lodi wato alhamdulillah mutane sun fara gane sunna sun fahimta yanzu ana fadin irin wannan abu mama kawai dariya ma za ka yi amma wallahi wala an gaya mutane wasu sun ta kuka suna kuka Allah hada su da malam wani su kuwa a irin wannan yanayi yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ala jami' li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nan yughni kowane mutum fa yana da sha'anin da ya ishe shi wallahi hatta annabawan Allah ce suke nafsi ta kaina nake har annabi ɗaya ne annabi Muhammadu shine kwaya ɗaya tilo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zai zo ya ce ya ubangiji ni zan nemi ceton nan ana laha amma wai ka yadda wai wani wai wai ya ce wai kwa haɗa a can inshallah jama'a ku fahimci sunna ku gane da'awa ta sunna babu wuru-wuru ba rashin gaskiya babu rufa-rufa ba hauma-hauma babu yaudara babu ƙarya aya hadisi qala Allahu qala rasulullah kama shine al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu wama siwa zalika fawaswasu shayatin baka aya baka hadisi duk wanda zai kama mafarki ko tatsuniya ajiye masa kayansa an gama yayin mafarki an gama yayin tatsuniya wallahi an daina kwata-kwata tsaya akan gaskiya ku huta amma dai lamarin lahira idan kabari aka maka wasa da lamarinka na lahira an gama da kai wallahi ka gama barnarka wai wani wai yana dakonka shi ma ana dakonsa a yi to an ce kowa sai ya tsallaka to sai kowa ya shirya riwaya ta tabbata annabi yana zuwa ya tsaya a ƙarshen siratin nan yana cewa ummati ya Allah al'ummati ya Allah al'ummati Allahumma sallim Allah karfa mana asiri Allah ka taƙaita mana Allah ka ƙetarar da mu ganar da mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ne ya rawaito da Imam al-Baihaqi daga Abu Huraira hadisi na biyu ma min muslimaini yamutu lahumu thalathatun min al-waladi lam yablughu al-hinza illa adkhalahum Allah wa abawayhim al-janna bi fadli rahmatihi babu muslimi guda biyu uba da uwa da ƴaƴansu guda uku za su mutu waɗanda ba su balaga ba in dai Allah ya taimake ku kuna da ƴaƴa uku duk wanda ya binne ƴaƴa uku ba su balaga ba suka mutu to bi idinillahi ta'ala zai shiga aljanna ita ma uwar za ta shiga aljanna saboda falalar rahmar ubangiji a kansu ko kuma saboda falalar tausaya wa yaron da jin ƙai yaron gare su ko da suka yi wa yaron wa yakununa ala babin min abwabil janna wannan ƴaƴa naku da suka mutu za su kasance suna kan kofa daga cikin kofofin aljanna fa yuqalu lahum udkhulul janna mala yara kanana din ko za su tsaya a kofofin aljanna su yan kananan da suka mutu za su tsaya a kofofin aljanna a ce da su ku shiga aljanna fa yaquluna sa'a hatta yaji'a abawana sai mu ba za mu shiga ba sai baban mu da maman mu sun zo Allahu akbar kaji yan kananan yaran nan da suke mutuwa kafin su balaga kaji ni'ima kenan nan duk wanda Allah ya masa arziki zan ce arziki in dai ya binne yara kanana kafin su balaga guda uku to insha Allahu ta'ala in Allah ya masa arziki ƴaƴan nan suna karkashin kulawar Annabi Ibrahima za a ba su aljanna to za su ce ba za su shiga ba sai sun ga baban su da maman su mala anan ne ake samun ceto uban wata kila bai aikin shiga aljanna ba uwar wata kila aikin ta ladanta bai kai shiga aljanna ba amma albarkacin waɗannan ƴaƴa da suka mutu sai su ceto iyayen saboda Allah yana son kananan yara ina tausaya wa kananan yara tun anan duniya kuma har a lahira shi yasa aka ce duk yaro idan ya mutu za a sashi gargashin kulawa Annabi Ibrahim saboda shi kuma yana son yara kanana gaba ɗaya yara suna gargashin kulawa Annabi Ibrahim duk yaran duniya gaba ɗaya aka ce har ƴaƴan arna ai ba su girma ba suka balaga wallantana a ce sun zama arna to amma yi zai iya yiwuwa watakila in sun girma za su zama kafirai ko wani abu makamanci wannan to za a jarrabe su ka san jarrabawa da za a yi sai a haɗa su gaba ɗaya yaran duniya da suka mutu ba su balaga ba duk za a haɗa su wuri guda sai a ba da doka Allah zai ce ku tafi jahannama kaga anan duniya ba su girma ballanta ba a jarrabe su ko Allah zai ce duk ku ta futa wasu daga cikin su masu da'a za su ce to Allah ne halice mu shi ya ga dama haka ya ga dama yayi da mu mu kama hanya mu tafi sai su kama hanya sai su ta tafiya wasu kuma daga cikin su za su yi taurin kai su ce a'a me muka yi me muka yi za a ce mu tafi wuta me muka yi za a ce mu tafi wuta to sai Allah ya ce waɗancan da kuka tafi ko da kun girmama da kun yi nisan kwana a duniya kun dade to ku ne za ku yi min biyayya ba za ku yi jayayya da ni ba ku kuma waɗannan ko da kun girmama to ɗan taurin kai ne za ku yi jayayya su ku ku dawo ku shiga aljanna ko kuma ku tafi wutar haka malamai suka faɗa cikin hukuncin da Allah tabaraka taala zai wa yara to wanda Allah ya masa arziki yaran su suka samu aljanna idan sun zo an ce ku shiga aljanna sai su ce gaskiya mu ba za mu shiga ba sai iyayen mu sun zo kaga ƴan arziki kenan waɗanda suke bin iyaye sai a ce udkhulul janna antum wa abwa wa wa abawakum bi fadli rahmatillah sai aje a nemo iyayen a ce ga sunan ba bincike ba wani dogon jawabi sai a ce da ku da iyayen naku duk ku shiga aljanna saboda falala da rahamar ubangiji akan ku gaba daya kaga ashe danka zai cece ka ko ba haka bane ƴaƴanka za su cece ka so lokacin da Allah ya raba ka da ƴaƴanka biyu ne uku ne kaka nuna damuwa ka ce Allah baya son ka ko Allah bai bar maka shi ya girma ya ji kanka ba bai a'a alheri ne a gare ka wannan hadisin al-bishr ne ga waɗanda Allah ya jarabe su da mutuwan ƴaƴansu kanana kanana fa nace muku kanana yawa banda wanda ya je babba akhrajahu an-nasa'i wal baihaqi wannan hadisi imam an-nasa'i da imam al-baihaqi suka ruwaito wa ghayruhuma anhu da wannan su daga ainihin wato riwayar sahabin da ya ruwaito Abu Huraira kenan wa sanaduhu sahihun ala shartu shaykhai sanadin hadisi ingantacce ne a bisa sharadin Bukhari da Muslim hadisi na uku ayyu mamra'atin mata laha thalathatin min alwalad duk matar da ɗayanta uku suka mutu kanu hijaban minan nar wadannan ƴaƴa za su zamanto hijabi a gare ta daga wutar jahannama qalat imra'a kawai sai wata mace tana wurin annabi ya faɗi hadisin sai ta ce waslani ya manzo Allah har wacce take ƴaƴanta biyu ne suka mutu mana ina jin wannan matar wata kila tana da ƴaƴa biyu sun mutu ne ta ce ya manzo Allah hadda mai biyu ma sai manzo Allah ya ce wasnani hadda mai ƴaƴa biyu ma in dai ƴaƴanki biyu suka mutu albishir za su zama to hijabi gare ki daga wuta kuma amma ba a samu wani wanda ya ce kwaya ɗaya ba wannan imam al-bukhari ne ya ruwaito da imam muslim da imam al-baihaqi daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara musu yadda kun ga wannan yana nuna mana falalar mutuwan yaya dai ko hadisi na hudu inna allaha la yarda li 'abdihi al-mu'min idha zahaba bi safihi min ahli al-ard fa sabara wa ihtasaba bi thawabin duna al-janna Allah bai yarda da wani sakamako da zai yi wa bawansa ba yayin da aka dauke masa masoyinsa shine safi in an ce safi ana nufin habib ma'ana yaronka masoyinka ne al-walad as-saghir to babu sakamakon da Allah zai maka face ya maka arziki da gidan aljanna ana hadisin imam an-nasa'i ne daga abdullahi ibn amr da as-sanadi hasan al-amr as-sani abu na biyu da ya zama wajibi kun ga wannan muna magana akan abu ɗaya ne ko an ce ayi hakuri akan mutuwa to kai hakuri ayanka sun mutu ga sakamako kuma to abu na biyu me ya kamata dangin mamaci su yi mimma yajibu alal aqaribi al istirja'u qalin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kalmal al istirja' qalin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaman yadda fadin hawqala shine la hawla wala quwwata illa billah fadin basmala shine bismillahir rahmanir rahim fadin haylala la ilaha illallah wa huwa an yaqula inna lillahi wa inna ilayhi raji'una kama jaa fil ayati al mutaqaddima ana so idan an maka mutuwa kai istirja'i kamar yadda yazo a cikin aya da ta gabata wa yazidu alaihi qawluhu ana so mutun ya kara da fadin sa allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya allah ka bani lada akan wannan musiba da ta same ni ta mutuwa da akai mun kuma kamaye mun da abin da yafi alkhairi ya allah malam ba mai karamin imani ne in an yi masa mutuwa zai jure ya fada ba kenan wannan ana nuna mana addu'ar da zaka yi ana maka mutuwa me zaka fada kai inna lillahi kai allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha allah ka bani lada akan wannan musiba allah ka maye mun da abin da yafi alkhairi dangane da wannan abin da ka jarrabe ni da shi li hadithi ummi salama radiyallahu anha qalat saboda hadisin ummu salama allah kara mata yadda take cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا فدا wannan addu'a din yaku yan uwana Allah ma ajirni fi musibati ba sai ta shafa mutuwa kadai ba duk wata masifa da same ka addu'a da zaka yi kenan hadari ne kai mota ka tai kwandan kana dagawa da kaga tai kwandan sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha gobara ne gidan kai kama da wuta kana ganin ɗakin ka yana ci da wuta bayan da zaka yi kai ta allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha shagon ka ne a kasuwa ya kone allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha dan fashi ne suka zo gidan ka suka maka sata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha wallahi allah yana jinka kuma zai canja maka duk abin da ka rasa daga rai abin da ya kasa kai wannan addu'a bari ku ji abin mamaki manzo allah yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun wa yaqulu ma amarahu allah babu wani musulmi da wata masifa za ta same shi ya faɗi abin da Allah ya umarce shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa allahu lahu khairan minha duk wanda yayi wannan addu'an alƙawarin Allah sai ya maye masa abin da ya rasa qalat ummu salama sai tace falamma mata abu salamata yayin da abu salama ya rasu qalat ayyul muslimina khairun min abi salama tace waye a cikin musulmin duniya yanzu da yafi Abu Salama kaji mata masu mutunta mazan su yawa ba yan cewa in ban da kaddara ba me yaje ina gidan nan haka matan zamani suke fada sai wanda Allah ya raba ka ciyar da ita ka shayar da ita ka taimake ta ka taimaki dannanta ka taimaki yayyanta ka taimaki iyayenta ka taimaki tsohuwarta ka taimaki danginta tana karkashin ka kana mata komai daidai gurgudu da taimakon Allah amma wallahi wata rana wani abu ya shiga tsakanin ku da ita za ta ce kai in ban da larura ba kai in ban da albarkacin wannan ƴaƴan ba da ka zo ka tara mu wallahi ba zan zauna da kai ba wata bacewa ce mai mijinta ga ran dube ka dan duburbur da kai wai za ta zage shi wai dan kututtubi da shi ko luluci wai kai wai akwai wanda take masa tace wa mijinta kai wallahi hasara ne yin haihuwa da kai tace kai dai mutun ya sa duk wanda ya haihu da kai ya hasara malam matar shi ce tana tare da shi mata malam mata suna yanka bakar magana suna gaya wa mazajen su da iyayen mu mata za su yi koyi da wannan ka duba wannan ummu salama fa kafin annabi ya aure ta mijinta Abu Salama da ta rasa ta ce to wa yafi mijina ni a duniya wani miji nake da shi wanda yafi mijina ana wa'azi mata ana musu bayani ka san suka ce to akaram kallawa ai mijin nata yake wata ta mata ne ai a ba ga darar ka wa'azi ba suka ce to su ma bazan su kyauta ta musu man su sha mamaki kenan wai yanzu a wurin su ma tayi yanzu maza ba sa kyauta ta musu so saboda rashin kyauta ta musu suke shi yasa kawai kowa ma yane ne kawai duk abin da aka yi masa shikenan shi ya jawo kansa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ta yake tsammani ta ce a'a ai babu wanda ya kai Abu Salama ai saboda malam a lokacin bata taba tsammanin manzon Allah zai aure ta ba bata ma sa lissafi saboda wasu ururori wannan ma mata Abu Salama ta tafi wannan tace waye fi Abu Salama awwalu baitin hajara ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam gidan farko da ya fara hijira zuwa ga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ثم اني قلتها tace sai na faɗi wannan addu'a da annabi yace in an yi rashi a faɗa fa akhlafa Allah li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace malam ba ina zaune ba kawai sai naji annabi ya zo ya aiko yana so na kawai sai naga Allah ya canja mun da wanda yafi miji na a to yaya Abu Salama da manzon Allah a kwatanta ai ta kummace a duniya ma da bata auri wani namiji ba manzon Allah ba tace gashi ka san me yasa albarkacin wannan addu'ar da annabi yace tayi gari ita ta haddace duk lokacin da wata masifa ko hasara ta same kai ta bugawa kaga ikon Allah yawa dan ni da nake ma magana ni na dan jarraba na gani ato nan ce me zan ce ganau ne ko jiyau ba jiyau ba yawa akwai albarka wannan addu'ar ka rike ta kana da amfani ko me kuma qalat sai take cewa arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hafib ibn abi balta'ata yaktibuni lahu sai kawai ga manzon Allah ya aika mun hafib ibn abi balta'a dai daga cikin sahabbai ya zo ya ce annabi ya ce a gaya miki yana da muradi a kanki fa qultu bari ka ji halin mata mala don Allah ka nutsu ka ga halin mata yanda za ka gane mala gaba ɗaya ɗabi'ar su ɗaya take sai dai Allah ya gyara maka wani ka duba fa ni ba zan ce dami akala wane dami akala wannan alheri albarka da isa mai ta ba zato ba tsammani amma wai irin abin da ake cewa wai mata wai jan aji ko jan makaranta ko jan daki ba san me ake faɗa ba sai ta ce fa qultu inna li bintan a gaya masa ina faɗa yaya wa ana gayyur kuma gaskiya ana da zazzafan kishi a wata riwaya cewa ta yi a gaya wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina da tarin yaya aw ana imra'atun masbiyya ina da yaya da yawa wa zai dauki nauyin su tace kuma ina da shekaru dewa saboda ta tsufa sannan kuma bayan waɗannan ma ba su ne ma matsala ba tace ana imra'atun ghayur ina da zazzafan kishi ah to yanzu Salama za a sallama sauran ne ke ki shigo koya za a yi ka duba haƙuri irin na annabi sai ya ce a je a gaya mata matsalar yaya za a ɗauki nauyin yayan ba yaya ba za a taimaka wa yayan Allahu akbar ba irin ka ba yanzu ka zo neman mace aure ba zaura yayan ki nawa ne wallahi sai ki bada na haihuwa ki nawa shi ai ba yawa dai guda bakwai ne kawai bakwai wallahi ana ce masa bakwai in ya tafi ya daina dawowa bakwai ina bai ya sake dawowa ba amma ka duba annabi cewa sai tana da yaya yace a gaya mata za a dauki nauyin yayan ba wai ma matsalar wai ta tsufa saboda ta yaya ba a yayan ma za a dau nauyin su to ba ma bakwai ba yanzu mace ko yaya uku ta haifa wallahi sai sun yi ƙarya sun rage nawa ne ta ɗaya ne tsautsayi yasa ya binciko ya gano zancen ki ya ƙare saboda mutane yanzu auren da ake auren tamori ake ba auren taimako ba to za a dauki nauyin yara shekarun ki kuma bai dame mu ba ji annabi to ya magana kishi gaya mata za a yi mata addu'a Allah ya tafiyar da kishin ko ne ta huba ya isa ya zauna wajirai annabi ya ce za a mata addu'a kishin ya tafi kuma haka aka yi amma fa kar ka manta malam ɗabi'ar mata Allah ya yi mata arziki annabi ya aure ta ta zo gidan an ɗauki nauyin an taimaka a nan ne malamai suke faɗa cewa wannan yana nuna cewa manzon Allah aurensa ba aure ne na sha'awa ba aure ne na taimako amma sai da aka zo wata rana fa aka kafa wani group da ita a gidan annabi matan suka rabu bangare akwai masu goyon bayan Aisha su Hafsa kenan yar gidan Umar akwai kuma waɗanda ba sa goyon bayan Aisha bangaren Ummu Salama kenan wannan Ummu Salama ita ce wata rana fa suka hada baki da sauran matan annabi din abinda ya faru shine malam sahabbai ne suka saita in za su kawo kyauta gidan annabi sai su sallallahu alaihi wasallam sai su saita ranar girkin Aisha sai sai a ce akai wannan abin ya kullace su yaya za a ce in za a kawo kyauta gidan annabi kyauta ne ce saboda annabi baya cin sadaka yaya za a ce idan za a kawo kyauta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a bari sai rana Aisha sai suka juye abin sai suka dauka ai kamar annabin ne ma ya nuna in za a kawo mai kyauta a kawo masa gidan nana Aisha lokacin girki aka hadu aka cewa annabi ina so dan kusan dabi'ar mata ɗan uwana sai mun yi hakuri da su dole mace ko mun imanin ta wallahi ko mun ta kawata wallahi sai kai hakuri da ita aka zo aka cewa aka yi meeting aka ce ya kamata a je a yi wa manzon Allah nasiha mata kenan ana magana shikenan sai suka yi shawara cewa bari a kira Esta Fatima a gaya mata ta isar da sakon suna jin kwarjinin su tinkare shi su gaya mai sai ga Fatima ta zo sai aka ce ki je ki gaya wa babanki falyattaqillaha fi Aisha ki gaya wa babanki ki gaya wa annabi cewa yaji tsoron Allah akan lamarin Aisha eh matan kenan ai kai baka yi rijista ba shi za baka san matsalar su ba yanzu duk mai mace a nan gurin ina bayani shi ya san is normal yanzu za ku yi mutunci da ita ya al'amura lafiya kuna nan kalau-kalau Allah ya dawo da kai lafiya ya kana shigowa gida kana sallama ma ba za ta amsa ba sai banza da kai ce ina sallama na ta ce an ji sai dole sai na amsa mata kenan masu sha'ani Aisha Fatima ta lissa mu manzo Allah ta ce ya Rasulullahi matanka sun aiko ne wajenka ce me yasa ba ce su Ummu Salama wannan fa bai Allah su Ummu Salama sun ce a gaya maka ka ji tsoron Allah akan Aisha me fa ai kaza so annabi ya san cewa kishi ne na mata kun gane a to shi yace sabai suka hawo kyauta ranar girkin Aisha kuma zai je ne hawo mun bari yace a je ne kawo mai kyauta ranar girkin Aisha ina ruwan sa bai damu ba a kawo kar a kawo bai damu ba sai yace wa Ummu Salama ai yace wa nana Fatima yace ya Fatima kina san abinda nake so tace eh sai ce to fa ahiddi Aisha ki so Aisha kada ki gaba da Aisha kada ki fada da Aisha ma'ana ki rabu da wannan maganganu na zafin kishi ita ma Aisha ai akwai abin da tayi annabin yayi mata hukunci zuwa aka yi annabi yana ɗakin ta sai na Zainab bintu Jahash taje ta yi irin abin nan na da mata suke na taimakawa maza da dan bada abin sha'awa dai matar kankana da mata ɗaya biyu wannan karatun na masu mata biyu uku ne su za su fi fahimta ta kowace mace ranar abin nan takan ɗan yi wani abu na sirri a ɓoye na'am ɗaya ne da ɗaya wani abu na sirri wanda baya cikin kudin cefananka a gyara maka a dan kawo maka ita na da Zainab ya akai kuskure ta yi akai batan hanya ne sai ta ce akai wa annabi a dan akwashi dan abun makulashe ne aka makulasa aka kawo ana zuwa ɗakin na na Aisha manzon Allah yana ɗakin Aisha Aisha ta ga an shigo da rangaranga akwashi take tambayar dan ake daga ina daga ina kace ai daga ɗakin Zainab wai meye ce a Zainab ce tace a kawo annabi a ranar girkin nawa kaga haka sai ta sa bayan hannunta ta maki akwashin Aisha din kawai ta kifar da akwashi ya karye abinci ya zube a gaban annabi kawai manzon Allah sai ya fice da dariya yana gharat ummukum ummul mu'minin Aisha ta yi kishi yace to amma fa sai an biya kwanan nan yace qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid a biya kwano a biya abincin da aka kawo mazan maza Aisha aje a gyara kwano a biya kuma abincin nan ni aka kawo kuma sai an biya to lamarin mata malam sai hakuri kage yanzu wannan Ummu Salama ta ce ita mai kishi ce ita mai kaza ne duk annabi ya dauka ba dan komai ba saboda dabi'a irin ta mata sai hakuri yasa ko aure aka sai a ce wane sai hakuri fa wani sai hakuri in ka san baka da hakuri ka shiga makarantar hakuri kafin kai aure shawara ta gare ki kenan akhrajahu muslim wal baihaqi wa ahmad da imam muslim da imam al baihaqi da imam ahmad suka fitar da wannan hadisi yace wala yanafi sabra an tamtani al mar'atu min al zinati kullaha bai kore hakuri ba idan mace ta kiyin ado kwata kwata saboda mutuwa da aka yi mata higadan ala wafati waladiha aw ghairihi dan yin takaba dangane da mutuwar danta ko waninsa idza lam tazid ala thalathati ayamin in bata kara akan kwana uku ba mana ya halatta bai kore hakuri ba mana duk wacce tayi wannan bata saba hakuri ba idan aka yi mawa mace mutuwa ta kiyin kwalliya ta kiyin wanka ta kiyin ado dan mu shine takaba kada mace tayi adon da namiji zai iya sha'awarta kada tayi abin da za a gani a ce ta caba kwalliya wannan shine takaba shine ihdad to ya halatta mace tayi takaba kala biyu akwai takaba wa mijinta wannan takaba wa mijinta kin kwalliya kin ado wani sati za mu yi bayani insha Allah akan yadda takabar mace ya kamata ya zamanto saboda yanzu na san ba lokaci to za ta yi wa mijinta takaba wata hudu da kwana goma haka kuma idan kaninta ya mutu za ta iya mai takaba yayanta in ya mutu za ta iya mai takaba babanta in ya mutu za ta iya mai takaba kanwarta in ta mutu za ta iya yin takaba amma takabar kwana nawa kwana uku kawai kai ya wuce kwana uku in ya wuce kwana uku to an shiga layin miji mallan kaga darajar miji ko miji shine aka bashi wata hudu da kwana goma amma wani miji kwana uku ne kawai illa ala zawjiha fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra in dai miji ne to sai ta yi takaba wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma li hadisi Zainab binti Abi Salama ta saboda hadisin Zainab binti Abi Salama to saboda yanayin lokaci za mu kuma dasa aya anan abinda na faɗa ne daidai ina roƙon Allah ya ba mu lada da ni da ku na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar ubangiji Allah ya fi mana Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh